To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka wannan dare kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60 sai a Niger inda ake jin mu a VOA Africa tashar muke nan da ke mai akan mita 200.5 zangon FM ko a gidajen rediyon amfani da fara da Nomad da Sarauniya da Dalo da kuma Niya Abunin Kwani sai a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a mun ji dadi da kuka samu damar cewa wannan tasha ta Ali Mustafa Sokoto ne yanzu mata da Nazir Ahmed Hausawa zamu gabatar muku da shirin. Bayan shi Nazirin ya gama baku labaran duniya za ku ji cewa yau da yake ana kammala hawan Arfa a ƙarshen aikin hajjin bana zamu ji wasu daga cikin sababbin dabi'un da mahajjata suka runguma.
Wallahi gaskiya ni ma abin ya bani mamaki wanda ma ba aiki da wata barci wanda yake aikin sadarwa za mu cewa za a masa izini da ya dauki irin waɗannan hotuna.
To bayan wannan ne kuma zamu kawo rahoto da akan sani muke son ku masu sauraron mu ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akai wato yau zamu yi magana harkokin sallar gobe kenan. Muna fatar mai sauraro zuwa yanzu ya riga ya samu ragon sa na layya in ko ba samu ba zamu so mu ji halin da ake ciki a wannan shekarar musamman korafin ƙara farashin kayan sallar da ake yi.
Idan ka duba a kasashen mu na Afrika inda muke da karamcin tattalin arziki mutane suna son su yi kuɗi da gaugawa kuma ba tare da sun wahala sosai ba. Shi yasa za ka ga 'yan kasuwar mu suke amfani da lokacin na salloli domin su jibga riba wadda ta wuce misali bisa kayayyaki waɗanda suke na buƙatar ɗan adam a cikin wannan lokaci ko a cikin wannan yanayi.
To a kan wannan ne muke so mu jira ra'ayinku. Ya sha'anin sallar bana take a gurin ku abinda sauki ko kuma yaya? Za mu jira wayoyinku a lambar mu mai alamar talawa 1-2-2-2-5-5 kuma kada manta muna da labaran wasanni yau daga Najeriya duka bayan labaran duniya dai.
Masu sauraro assalamu alaikum. Akalla mutane 44 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a damunar bana a jamhuriyar Niger. Babban daraktan hukumar samar da kariya daga masifu Kanal Abubakar Bako ne ya faɗi haka, inda ya ce ambaliyar ruwan ta lalata ɗaruruwan gidaje tun farkon watan Yuni a kusa da Yamai. Ambaliyar ruwan dai ta taɓa kashe mutane 60 a shekarar 2016 inda ta bar dubban mutane babu matsuguni a Niger ɗin. A halin yanzu kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya mamaye sassa daban-daban a ƙasar India wanda ya ƙara yawan mutanen da suka mutu inda yanzu ake kiyasta cewa kimanin mutane 1,200 suka halaka a ƙasashen da ke kudancin Asiya. Wani gini ya faɗi a yau Alhamis a Mumbai da ke India wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 2 ya kuma ritsa da kusan mutane 30. Markamarkar ta cika babban birnin na India a wannan makon kuma masu hasashe sun ce akwai yiwuwar su saukar ƙarin ruwan sama mai yawa a wannan makon kafin a sassauta zuwa ranar Juma'a. Makauciyar ƙasar ta India ita ma ta fuskanci markamarkar a wannan lokacin wanda yanayin ya fara a watan Yuni wanda ya shafi fiye da mutane miliyan 40. Haka Bangladesh da Nepal su ma sun fuskanci ambaliyar ruwan mai yawa wacce ta tilasta dubunnan ɗaruruwan mutane barin gidajensu. Shugaban 'yan adawa na Congo ya yi kiran gudanar da zanga-zangar bujerewa dokokin gwamnati a faɗin ƙasar wadda za ta fara a ranar 1 ga watan Oktoba idan ba a yi zaɓe ba. Zanga-zangar da za a gudanar a faɗin demokuraɗiyyar Congo za ta haɗa da ƙin biyan haraji ga ma'aikacin gwamnati. Felix Tshisekedi, ɗaya ga shugaban 'yan adawa da ya rasu, Etienne Tshisekedi, ya faɗa wa sashen Faransanci na Murya Amurka cewar an shirya zanga-zangar ɗin ne don a nuna wa shugaba Joseph Kabila cewar bai da wani ragowar mutunci a idon al'umma. Kabila dai ya kasance akan kujerar mulki na tsawon shekaru 17, duk da cewar lokacinsa ya riga ya ƙare a gwamnatance a watan Disamba da ya gabata, ya ci gaba da riƙe mulki kuma bai tsayar da ranar yin sabon zaɓe ba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Gwamnatin Venezuela ta ba da kiyasin kimanin mutane 10,000 ne suka mutu a faɗin ƙasar daga farkon shekarar nan zuwa tsakiyar watan Agusta, sai dai kuma masu lura da al'amurra sun bayyana shakku ga wannan jimillar. masu sa ido na ma'aikatar cikin gida sun ba da adadin kisan mutane har 9,927 daga 1 ga watan Janairu zuwa 13 ga watan Agusta a cikin rahoton da ta bayar. Jami'in gwamnati kuma dan adawa Simon Calzadilla ya bayyana kukuntansa akan adadin jimillar wanda ya fito daga hannun kungiyar sa kai ta mai duba tashe-tashen hankula a Venezuela. Ya nuna yawan kashe-kashen ya karu a yawan shekarun nan. Inda ta bada rahoton kashe-kashe na tashin hankali har guda 227,875 a shekarar 2015 da kuma 28,468 a shekarar 2016. Calzadilla ya faɗa a ranar Talata da ta gabata a wani taron manema labarai inda ya ce da alamun wannan shekarar za mu haura adadin abin da ba a taɓa samu ba da hasashen. An yanke wa 'yan sanda biyu hukuncin ɗauri a gidan yari na tsawon shekaru 17 a yau Alhamis sakamakon kasa kare kisan gillar da aka yi wa tsohuwar Firaministan Pakistan wato Benazir Bhutto a shekarar 2007. Waɗannan jami'an 'yan sanda guda biyu su ne na farko da aka yanke wa hukunci a shari'ar kisan gillar na Bhutto bayan kwashe kusan fiye da shekaru 10 ana shari'ar.
To ne zai amma sai ya kama ku labaran duniya daga Washington DC. Ina fatan ran juma'a kadan kun shirya ku mana magana shirye-shiryen ku na sallah, amma yanzu bari mu fara da rahoton mu daga kasa mai tsarki inda aka kammala hawan Arfa a yau, inda kuma wakilin mu na tsaya da mai da kaya yake cikin mahajjatan da suka hawo tsaunin kuma muka tambaye shi bambancin hajjin bana da na shekarun da suka gabata.
Abin da ban banta na bana da sauran shi ne yadda wato musamman ma yana ke tsanar daga Najeriya an samu haɗin kai da gwamnatin Saudiya saboda aka cin nan da aka samu wato alhazin jiyar nasara guda biyu jami'an shige da suke na Madina suke yi musu bikan tsaya wanda ya sa Najeriya ta kuka da wacin ya sa ita gwamnatin Saudiya da Rijiya ta ba da haƙuri kuma tun daga nan ta daina cewa alhazin Najeriya mutum. Kuma ma har ba wasu waɗannan alhazai kusan zai iya cewa biya ne ko tikitin riyal 20,000. An rubuto takarda zuwa ga gwamnatin Najeriya ta hanyar hukumar alhazan Najeriya ta ba da wannan haƙuri. Sai tun daga nan gaskiya lokacin da na iso ko bincike ma na koko ba a yi wa su alhazan Najeriya. Wannan zai iya cewa babban bambanci ne. Wani abu ko na biyu da ya fi muhimmanci shi ne ajiye alhazan nan kusa da harami musamman ma a Madina ba kamar yadda da su yi. Ta fi kilomita kusan 7 suna tafiya kasa kafin su je su yi gada ba.
Me kuke ji game da sauran alhazan kasashen da ke makwataka da Najeriya kamar su Niger, kamar Ghana da sauransu?
Suna nan lafiya kalan kusan ma komai kamar a waje ɗaya ake. Saboda yankin da aka ware wa kasashen Afirka da ba Laraba ba waje ɗaya ne, na ji na zaga na ga yadda suke gudanar da ibadarsu ba su da wata matsala da yake kusan za a ce da suke na Najeriya yawa ba. In ta haɗa kuma gaba ɗaya ba za su sai yawan na Najeriya ba duk waɗannan kasashe. Saboda Najeriya kusan ita ce ma fi mafi yawan alhazai a duniya duk da zama dai ba samu ta cike jiragenta ba. An ba ta alhazai 75,000 amma kusan zan ce an samu 65,000. Wannan ko ba shi da mai baya rasa nasaba da tsadar da kudirin nan ta yi ta naira miliyan 100.
Alhaji Nasiru, wani abu da na lura da shi a bana shi ne rawar da social media wato kafofin watsa labarai ko rahotanni na duniyar yau suke taka. Mutane da yawa suna ta ɗaukar hotuna suna aikawa dangane da wannan. A wasu suna ganin kamar wasu ba hajji suka je ba, kamar hutu suka je. Akwai alamar mutane suna cikin sakewa da nishaɗi da sauransu ko?
Wallahi gaskiya ni ma abin ya bani mamaki. Wanda ma ba aikin sa kamar shi wanda yake aikin sadarwa za a iya cewa za a masa uzuri don ya ɗauki irin waɗannan hotuna. Amma ko da kan bidiyon su babu shakka zan iya cewa sun hau ne ma saboda su ɗauki hotuna. Na ji kuma wasu ma suna hawa raƙuma ana ɗaukan su hoto a yi wa raƙumi a zo su biya amma ko su biya su yi gada zai su koma su hau raƙumi ana ɗaukar su hotuna. Wannan ya nuna mutane sun sauya aini. Kuma musamman ma wannan ɗaukar hoto na waya din nan yana ga kusan nan gaba maimakon yadda da ake ganin ta zuba ta zuwa hannun mutane yanzu manyan wayoyi ake gani a hannun mutane ne suka mai jirgin wannan abubuwa na adda da mutane suke ɗaukar hotuna su yi tsari iri daban-daban saboda ke tarihi ne sai shagala da suke samu a irin wannan yanayi.
To Alhaji Nasiru, Allah ya sauko da ku lafiya kuma Allah ya sa hajjin ya zama karɓaɓɓe. Mun gode ƙwarai sai mun ji ka daga baya daga abin da ya biyo baya insha Allah.
Yawwa, na gode ƙwarai da gaske.
To madalla to Nasiru Adamulhika kenan ɗaya daga cikin mahajjatan dake kan tsaunin Arafat a yau yanda ake kammala ayyukan hajjin wannan shekara. To madalla to kuna jin shirye-shiryen da rahotannin sashen Hausa suna zo muku daga Washington DC inda mu yanzu la'asar ce misalin karfe 5 saura minti 20 la'asar ya kenan. To sai rahoton mana biyu wanda daman a kansa ne nake ga muku cewa zamu nemi ra'ayin ku. To muna maganar shirye-shiryen sallar nan ta laye da za a yi gobe a aksarin kasashen duniya. Ya take a gurin ku a bana ne idan an kwatanta yadda ta kasance a shekarun da suka gabata. To amma kafin mu fara daukan rayuwar naku bari mu fara leƙa jamhuriyar Niger inda Suleiman Munu Barma ya duba mana ko me yasa ƴan kasuwa suke tsala farashin kayayyaki a duk lokacin da ake wata hidima ta addini ne.
Tsawala farashin ababen masarufi a kasashe masu tasowa wani al'amari ne da ke ƙara ta'azzara a duk lokacin da aka dukufa ga shirye-shiryen salloli na musulunci ko na addinin kiristanci. Sabanin yadda ƴan kasuwa a kasashen da suka ci gaba ke karya farashi a irin waɗannan lokuta. Wannan al'amari ya ja hankulan shugabannin addini. Ustaz Saladu Yahaya wani malamin addinin Islama ne.
Abin da yake kawo shi komi ya koma kasuwa. In wurin zama ne kasuwa. Duk abin da za a yi kasuwa komi ya koma sai da kuɗi irin waccan tarbiya ta da da ta kubci wadda ba abin duniya aka saga ba. To yanzu ko kaga kamar an shiga wani yanayi na nafsi-nafsi an kai ma halin da kusan in ba kada da kyal wani ya baka komin yake makusancinka. To ire-iren wanga abin shi yake kawo koma sanho ne na wani abu mutum ya kawo inna abinci ne inna mi. Bai ci ba ya samu abin sayan gida abin sayan mota.
Reverend Sumaila Labo ɗaya daga cikin limaman addinin Kirista a Maraɗi ya bayyana ra'ayi irin wannan.
Idan ka duba a kasashenmu na Afirka inda muke da ƙaramcin tattalin arziki mutane suna son su yi kuɗi da gaugawa kuma ba tare da sun wahala sosai ba. To a gani na wannan yake sa duk wata dama duk wani yanayi duk wani lokaci wanda zai ba waɗanda suke son su yi kuɗi da gaugawa su samu kuɗin nan ta hanyar da za su labta ma waɗansu nauyi to za su yi wannan. Shi yasa za ka ga 'yan kasuwarmu suke amfani da lokacin na salloli domin su jibga riba wadda ta wuce misali bisa kayayyaki waɗanda suke na buƙatar ɗan adam a cikin wannan lokaci ko a cikin wannan yanayi.
Sai dai 'yan kasuwa na ganin ba a nan take ba. Alhaji Sani Shekaro Garo na shugabancin ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kaya daga ƙetare.
Matsala da ita kuɗi ce ka san in babu kuɗi ko da an maida abin Allah na ganin tsada ce wani zai dan wani bai dira shi. Matsala kenan. Wuri na a ce ko dan sallah ne ya ƙara kuɗi a wannan ba mu da shi na Aliyar ba mu da shi ba mu da na gida a dai akidar ke gare mu kowa na fatar dan uwan shi samu sauki. Dan sai kai sauki kai ma Allah zai maka sauki.
Malamai sun yi gargadi akan wasu illolin da ke biyo bayan tsawon farashin kayayyaki da nufin cin kazamar riba.
Babbar la'ana lokacin da mai saye yake kuka shi kuma wanda ya saida ya saida da tsada yana murza hannuwa yana alfahari. La'anar tana faduwa ba gare shi kadai ba har ta fado ga dukkan al'umma. Sai ka tarda abinda ake sa tsammani shekara ta bada zai iya daukar nauyin jama'a za a iya samun biyan bukata sai ka tarda abin ya kasa.
Da kuma abinda zai kawo mana rahama Allah sai ka ga duk an guje shi kowa kan shi ya sani kowa har abin ya kai ya taba imani abin duniya aka sa gaba. Kuma in ka lissawa al'amarin rayuwarmu sai ka ga bara ta hibana.
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ahab jama'a duka wanda ya yau zai miligita san gaban tsoro.
Kuma da to kamar yadda nace jama'a kan wannan nake son jin ra'ayoyinku a yau kai da shirye-shiryen sallar ya suke a gurin ku a bana ne idan aka tana yadda abin ya kasance a shekarun da suka gabata. Sai kimsa kira mu akan lambar bu mai alamar 1 wato tara sannan 1 202 205 555.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun bude layu kamar domin jin shirye-shiryen ku na sallar gobe an Allah ya kan bari mu share fage a Kaduna mu ji assalamu alaikum da za mu fara Kaduna wa yake kira mu da Kaduna
Hamisu daga Dogara ta bangar Zaria
Mallam Hamisu kana kawo ne lafiya
A lafiya no
ka sai rago
Ta bandi sai abu tuku
kana da niyyar sai hadin cikin daren nan
ina da niyya
Allah ya bada iko ya sallar bana
so sallar alhamdulillah
me ya bambanta ta da wanda aka yi a can baya a wurin ka
eh to yanayin da tattalin arziki ne
to ya karu ko ya ragu ne
a ya ragu kan
to me ya kawo raguwar shi ne
a yanayin da rayuwa dai abubuwa sun tsada da sauran kuma gashi ba
to dabbobin sun yi arhaba na fiye da bara ko kuma na bana sun fi tsada Rana Jahamisa ya je to bari mu je jihar Niger domin alo ko na jama'a ta tsinke ita ma to da an ci akwai wani da ya kira mu daga jihar Niger ba amma ina jin lan shi ma ya tsinke yayin da muke faman rike Hamisu da ya kira mu daga Kaduna to bari mu tsaya Kaduna din dai alo
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum salam.
Raka rage barka da yamma. Sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Nigeria.
Alhaji Musa na san yanzu gidan nan naka ya cika da raguna ko?
Ta gaskiya alhamdulillah idan ka gaji akai mun suna a gidana na yanka guda ɗaya kuma muna fatan gobe insha Allah za mu yanka. To amma abubuwan da yake faruwa, matsalar suke faruwa, kaga Malam Ali Mustafa idan aka wanda suka sai rago da rana, ta san samu sauki.
Amma
da kaga suke tunanin cewa bari su bari idan ya kai dan yamma yamma din nan. To zaka samu sauki wallahi abin da ya bani mamaki ragon da aka siya 30,000 da wuraren karfe 6 na yamma sai ka sai shi zera 40,000.
Wato daga baya ya fi tsada kenan? Nace daga baya ya fi tsada.
Ka san sakamakon da idan aka ce irin wannan ta faru, akan ce bari mu gani idan aka kai gobe ma za ka dan samu sauki. To da yamma ma yau din nan ragunan ba sun ma tashi sun wuce tunanin mai tunani. Da haka kiran da muke ga ƴan kasuwa ƴan uwanmu ya kamata rika tausayawa al'umma, domin idan ka tausaya al'umma Allah zai taimake kai ma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yarhamu zalimin wala yarhamu allati rahimahum Allah. To wanda bai jikan wani ba Allah ma bazai jikan shi ba. Da haka ya kamata al'umma a tausaya. Lalle mun suka so a sallala
mun gode kwarai da gaskiya Alhaji Musa bari mu je ka tsena assalamu alaikum
ana alaikum assalamu kana ta aiki gaba Iliya ne kanti da tayi da kin kasuwa da kin daura
to shugaba Iliya barka da dare ya harkokin sallar bana ne ne kam
a sallah kan alhamdulillah
to me dalila alhamdulillah alhamdulillah ta kani
ito ai hamdala ya kamata ai tunda ka san shi yanayi ne yanzu ba inda ake so za ka mu
eh abin amma abin da muke so mu gane shin sallar bana tana da sauki idan kwatanta sallolin da suka gabata bana al misali har ya harkokin raguna suke a nan wajajen ku aka tsina
da kiya harkokin raguna sun tashi da nan jaje tunda a inda ake so kaman ba da 17,500 da kai ta fi 25
to ma
25 ta fi kaman 40
mun gode bari mu je a Ado Ikiti assalamu alaikum
wa alaikum assalam Alhaji Ali Mustafa Soko to barka da wani
barka da dare wane ne
kana magana da Alhaji Hassan da ni fandu gunduman da labar argungun lokacin gamban jihar Kaduna Nigeria mai sai da kifi a Ado Ikiti
to Alhaji Hassan ya harkokin dabbobi a nan wajajen ku
to Alhaji Ali sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai mu ce ba da sahibana game da tattalin arzikin kasar mu sai dai mu ce ubangiji Allah ya bamu lafiya kawai
amma Alhaji Hassan akwai masu cewa tsada ce take hana mutane saya ko kuma ba kuɗi ne a wurin mutane
to ina tabbata ma Alhaji Ali akwai dukkan guda biyu ne suka taru suka yi mutane kasu saboda ga tsada ga rashin kuɗi ya Allah mu duka jira Saudiya ka same sai ci ubangiji muna fata Allah ya dawo mana da su lafiya
to amin mun gode Alhaji Hassan bari mu cilla zuwa Jigawa assalamu alaikum Jigawa wa yake kira daga Jigawa
Salamu alaikum.
Alaikum salam, wane ne ka shirye da wannan naka ya cika mun kunni? Muna ji shi yana dawo mana da Allah ka ji.
To
kashe shi za a ji daga za ka ji kanka. Wane ne?
To ya shafa tara ne daga Tagoro Rija mai Gawo.
To ma da to ya. To ya harkokin sallan nan a gurin ku bana.
A wannan al'amari sai dai godiyar Allah. Halin yanzu mu da muke sayan dabbar muna cewa kai tsada, su masu dabba suna cewa ba ta kuɗi. Wannan al'amari mun rasa yadda al'amari matsalan nan take. Ga hannun mutane ba kuɗi, amma in ban da godiyar Allah babu wani abu.
To Allah ya kyauta. To bari mu je Benue. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wanne ne yake magana?
Bala Umar ne a hukumar local gani a jihar Benue.
To malam Bala, ka riga ka gama sayan ragunan ka ko?
Gaskiya ainihin bana mun samu tsadan rayuwa fiye da yanda ake tsammani, ba za mu ce komai ba.
Abubuwa sun tsada.
Gaskiya abubuwa sun tsada sosai sosai.
Amma akwai kuɗi a hannun mutane?
Gaskiya ba alamar kuɗi a hannun mutane, gaskiya al'amarin dai bayan da za ki kawai.
Ga tsada ga ba kuɗi. To Allah ya kawo sauki, mun gode kware da gaske. Ina ji an ce mun iyakacin wayoyin da za mu yi ɗauka kenan wannan na Benue ɗin. Sai gobe mun dawo da yake juma'a ce, ya kawai mun san maganar sallah ɗin gobe ma ƙofar a buɗe take. Mun gode. To madalla karfe 5:08 na lasari a Washington DC, bari in kawo muku Murtala Sanyi ne ba ku
wasanni a takaice.
Kasar Uganda ta dare saman rukunin E na wasannin neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a nahiyar Afirka, bayan da a yau ta doke kasar Masar da ci 1 da nema. Wannan ne karon farko da Uganda din take samun nasara akan kasar ta Masar tun daga shekarar 1965. Haduwarsu ta baya-bayan nan dai shine a gasar cin kofin nahiyar Afirka a kasar Gabon, inda Masar din ta yi galaba da ci 1 da nema. To sai dai maki 1 ne tal ya rabe tsakanin kasashen biyu, inda Uganda take da maki 7 yayin da Masar take da maki 6. Za su kuma karawa ta biyu a birnin Alexandria na kasar Masar a ranar Talata mai zuwa. Kasar Ghana da ke cikin rukunin da maki 1 tal za ta buga nata wasan ne a gobe tare da kasar Congo. A Turai kuma, tuni da kasar Japan ta sami gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018, bayan da ta doke kasar Australia a yau. To sai dai kasar Korea ta Kudu kan ta kasa bin sahun Japan din sakamakon kunnen doki da ta yi da kasar Iran mai yan wasa 10 a karawarsu ta yau. Kasar Sin ta doke Uzbekistan da ci 1 da nema a rukuninsu na A, wanda ya kara haskaka fatansu na samun gurbi a gasar. A halin da ake ciki kuma, mai horar da yan wasan kasar Japan Vahid Halihodzic ya tsallake rijiya da baya, bayan da kasar ta sami tikitin shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya karo na 6. Rahotanni sun nuna cewa Chris ya rage kocin ya rasa aikinsa da kasar ta sha kashi a wasan ta na yau da Australia, to amma kuma hakan bai faru ba. A daidai lokacin da ake kokarin rufe kasuwar cefanen yan wasa a Turai, kungiyar Liverpool ta kammala sayan dan wasan tsakiya na Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain. Chamberlain dan shekaru 24 ya yi fatali da bukatar Chelsea, bayan da ta cimma daidaito da Arsenal akan fan miliyan 40. To sai a bangare daya kuma, kungiyar Manchester City ta sha kasa a zauratin dan wasan gaba na Arsenal din Alexis Sanchez. Hakan ya faru ne saboda Arsenal din ta kasa samun wanda zai maye gurbin Sanchez idan ta sayar da shi, duk da cewa sun cimma matsaya da City din akan fan miliyan 55. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Rahoton shirin taimaka ma yara ƙanana da masu juna biyu na hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta USAID ya kiyasa cewa idan hukumar ta yi aiki da abokan aikin ta za ta iya ceto rayukan yara miliyan 5.6 da mata 260 a fadin duniya daga yanzu zuwa shekara ta 2020 musamman idan ta maida hankali kan inganta tsarin lafiya da zai kawo muhimmin taimakon lafiya ga al'ummar da basu cancanta ba tun a cikin shekarar 2012 hukumar raye kasashe masu tasowa ta Amurka ta USAID ta koyar da ma'aikatan lafiya miliyan 13.1 a fadin duniya ta yadda za su kula da kananan yara da nuna musu muhimmancin cin abinci mai kyau da gina jiki haka kuma hukumar ta bada magani miliyan 69.5 ga kananan yara don magance cututtukan zawo da cutar da take shafar numfashi USAID ta yi ma yara miliyan 25.3 allurar rigakafin mugayen cututtuka da na rashin kamuwa da cututtukan ta inganta ruwan sha sannan ta taimaki mata miliyan 5.9 haihuwa a asibitoci da jarirai miliyan 6.4 samun kulawa da zaran an haife su bayan wannan hukumar ta USAID tana taimaka ma yara miliyan 12 da abinci mai gina jiki duk shekara a shafin sa na Twitter shugaban hukumar USAID Mark Green ya rubuta a ranar 11 ga watan Agustan wannan shekarar cewa bayan irin ayyukan da hukumar ke yi tana kuma tantance yadda take da kudadanta wajen taimakawa abokan tarayya ta su ci gaba sannan ta ba sauran gwamnatoci damar taka tasu rawar da kasar Afghanistan ake gane irin ayyukan da hukumar USAID take yi a duniya a can Afghanistan USAID ta jima tana aiki da kungiyoyin al'umma wajen koyar da kauyukan da ke cikin kasar domin kula da uwa da danta tun daga shekarar 2002 taimako daga kasar Amurka ya taimaka da kudin da aka koyar da ungwannin zoma 2000 a kasar ta Afghanistan wanda suke aiki don ceto da uwaye da jariran da aka haifa ɗaya daga cikin ungwar zoma da aka fara koyarwa ita ce Pribai Hashimi wanda ta ce ilimin da ta samu na aikin ungwar zoma ya canza rayuwar ta matuƙa ta ce ya bata damar taimakon mata da ceto rayuwarsu da ta jariran da suka haifa sai dai kuma duk da nasarar da aka samu a kasar ta Afghanistan mutuwar uwa da jariri yana nan yadda yake a da inda akwai sauran aiki kafin a samu magance shi kasar Amurka na yabawa da kokarin da take yi na bada tallafin kula na lafiya ga miliyoyin mutane da suke buƙatar taimakon da ceto rayuka da take yi kasar Amurka ta kudurin niyyar ci gaba da wannan taimakon da ƙara taimaka ma kungiyoyin kula da lafiya na ƙauyuka da birane domin a shawo kan matsalar wannan shine sharhin murya Amurka dake bayyana muku ra'ayin kasar Amurka
to shi ya kama da zan saki mai da ko Najeriya ba mu labari a takeice shirin mu na ƙarshe
Tuga takaitaccen labaran. A galla mutane 44 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a damunar bana a jamhuriyar Niger. Babban daraktan hukumar samar da kariya daga masifu Kanal Abubakar Bako shine ya faɗa haka. Inda yace ambaliyar ruwa ta lalata ɗaruruwan gidaje tun farkon watan Yuni a kusa da Yamai. Ambaliyar ruwa dai ta taba kashe mutane 60 a shekarar 2016 inda ta bar dubban mutane babu matsuguni a Niger din. A halin yanzu kuma ruwan sama kamar da bakin kwaliya ya mamaye sassa daban-daban a kasar India wanda ya kara yawan mutanen da suka mutu inda yanzu ake kiyasta cewa kimanin mutane 1,200 suka halaka a kasashen da ke kudancin Asia. Wani gini ya fada a yau Alhamis a Mumbai dake India wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 2 ya kuma ritsa da kuma kusan mutane 30. Shugaban ƴan adawa na Congo ya yi kiran gudanar da zanga-zangar bujerewa dokokin gwamnati a fadin kasar wadda za ta fara a ranar 1 ga watan Oktoba idan ba a yi zaɓe ba. Zanga-zangar da za a gudanar a fadin demokuraɗiyyar Congo za ta haɗa da ƙin biyan haraji ga ma'aikatan gwamnati. Felix Tshisekedi, ɗaga shugaban ƴan adawa da ya rasu, Etienne Tshisekedi, ya faɗa wa sashen Faransanci na murya Amurka cewar an shirya zanga-zangar ne don a nuna shugaba Joseph Kabila cewar bai da wani ragowar mutunci a idan al'umma. An yanke wa 'yan sanda 2 hukuncin ɗauri a gidan yari na tsawon shekaru 17 a yau Alhamis sakamakon kasa kare kisan gillar da aka yi wa tsohuwar Firaminista Pakistan Benazir Bhutto a shekarar 2007.
To a gaishe ka Nazar. To jama'a abin da ya sauke kenan a wannan lokaci wannan kwata-kwata shine ma dai shirinmu na ƙarshe daga wannan tasha ta sashen Hausa na murya Amurka a yau. Sai in Allah ya tada mu lami lafiya gobe sallah. Za mu bulla da ƙarfe 6 da safe domin kamuku shirye-shirye na gobe din Allah ya kai mu kuma biyo da ƙarfe 8 na wani sabon shiri muna muku barka da sallah a yanzu a madadin shi Nazir da Julia da Discretion da engineering Halima Safan Sakutani muna fatan mu ba ku lafiya assalamu alaikum